This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 26 ga watan Yulin shekarar 2024. Mahmud Lalo ne da Hawwa Sharif muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. To, a cikin shirin zamu leka jihar Niger, inda rautanni ke cewa har yanzu wasu al'ummomin yankin na fama da hararan yan bindiga, yayin da hukumomin jihar ke cewa akwai bukatar a hada hannu domin ganin an shawo kan wannan matsala.
Zalan nan da ya shafe ka ya shafe ni, to wani gudunmuwa kowan mu zai bayar, stakeholders su bada nasu, sarakuna su bada nasu, jami'an tsaro su bada nasu, to insha Allah in aka hade shi zai saukin magancewa.
Muna kuma tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina zai gabatar, inda a shirin yau zai duba batun zargin da ake wa wasu 'yan siyasa na samun hannunsu a hararen 'yan bindiga a yankin Arewa maso yammacin Najeriya. To amma bari mu fara da labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dare. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Manyan sananin 'yan Democrat biyu na Amurka, tsohon shugaba Barack Obama da mai ɗakin shi Michelle Obama, sun bayyana goyon bayansu ga Kamala Harris a ɗamara da ta ɗaura na shiga fadar White House. Sanye da lamun cewar a ranar Juma'a cikin wani faifan bidiyo da ya nuna Harris ɗin tana amsa wayar tsohon shugaban ƙasar da matar shi, ta zo ne a daidai lokacin da Harris ke ci gaba da samun tagomashi na yiwuwar zama 'yar takarar shugaban ƙasa bayan ƙudurin shugaba Joe Biden na kawo ƙarshen sake tsayawa takarar, inda ya lamunce mata don gogawa da ɗan takarar da jam'iyyar Republican ta tsaida tsohon shugaban Amurka Donald Trump.
We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to
Obama yace mun kira ki ne da mai daki na Michelle, musamman da ke cewa muna alfahari da amincewa da takarake, kuma za mu iya yin na ganin kin kai labari da zai kai ki ga shiga fadar White House. Kamala ta bayyana jin dadin ta ga wannan karamci na Obama da mai dakin shi Michelle, tace tabbas ana tare.
This means so much to me. I'm looking forward to doing this with the two of you.
A yau Juma'a ake sa ran Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu zai ziyarci tsohon shugaban Amurka Donald Trump a wurin shakatawar shi da ke Florida. Ziyarar da ake sa ran ta sanyaya 'yar tsama da ke tsakanin shugabannin da suka kulla alaƙa ƙud da ƙud a zamanin Trump ɗin a fadar White House. Ziyarar ta Netanyahu ga ɗan takarar jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2024, wato Trump, ta zo ne kwana guda bayan ya gana da shugaban Amurka Joe Biden na jam'iyyar Democrat da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris wadda za ta fafata da Trump. Daɗaɗɗen shugaban Isra'ila ya sauya jadawalin tafiyarsa a ziyarar da ya kawo Amurka domin zuwa Florida, inda zai gana da Trump. Ra'ayoyin jama'a ya yuna ana kan da kan tsakanin Harris da Trump a hankoran da suke yi na shigewa fadar gwamnati ta White House, yayin da shugabannin duniya irin su Netanyahu ba wado da aka sani bisa al'ada suna da alawa ta ƙud da ƙud da 'yan jam'iyyar ta Trump na Republican fiye da jam'iyyar shugaban Biden na Democrat ke neman samun bakin zaren kan yadda za ta kasance mishi a komota shin da yake a Amurka. Wata wuta da aka cinna ta dama lissafin sha'anin sufurin jirgin ƙasa mai tsananin gudu a ƙasar Faransa ga dubban fasinjoji a ranar Juma'a nan, bayan abinda jami'ai suka kira kafar angulu da aka shirya sa'o'i kafin buɗe wasannin Olympics a Paris. An kaddamar da hare-haren na ranar Juma'a ne a daidai lokacin da babban birnin ƙasar ta Faransa ke shakare da matakan tsaro gabanin bikin buɗe wasanni da 'yan kallo 300,000 da ma manyan baƙi ake sa ran za su ziyarta. Wutar wadda ta shafi layukan dogon France Atlantic da wasu biyu ta haifar da soke tsarin tafiye-tafiye da haifar da cunkoso da haifar da tsaiko a lokaci na yanayin cunkoson fasinjoji a yayin hutu jama'a ke yawan tafiye-tafiye. Kimanin mutane 800,000 ake kyautata zaton lamarin zai shafa ya zuwa ƙarshen mako, ganin yadda matsalar ta riga ta afku kuma gyaranta ake ganin ba ƙarami ba ne. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya da jami'an sanda sun ce akalla mutane 26 ne aka ruwaito ta kungiyar ƴan daba ta kashe a wasu ƙauyuka uku na arewacin Papua New Guinea. Muƙaddashin kwamandan ƴan sandan yanki a tsibirin na yankin kudancin Pacific, James Borgin, ya shaida hukumar yaɗa labaran ƙasar Australia a ranar Juma'a nan cewa ya ga abin tashin hankali a lokacin da ya tunkari wurin, inda ya ga mata da yara da maza da mata da kungiyar ta matasa ƴan ƴan dabar su 30 suka kashe. Bogin ya shaida wa kafar ABC cewa an kone dakwacin gidajen da ke ƙauyukan, yayin da sauran ƙayawan da ke tsoron bayyana sunayen masu aika-aikar suka samu mafaka a ofishin 'yan sanda. Bogin ya ƙara da cewa kaɗan daga cikin wato wata kada daga cikin ruwa ta riƙa ɗaukar gawawwakin da aka bari cikin dare tana jan su zuwa cikin ruwan. Ya ce sun dai ga inda aka kashe mutanen, kuma maharan suna nan ɓoye ba a kama su ba. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya faɗa cikin wata sanarwa a ranar Laraba cewa harin ya afku ne a ranakun 16 da 18 ga wannan watan na Yuli. Ƙasar Sri Lanka za ta gudanar da zaben shugaban ƙasa a karon farko tun bayan da ƙasar ta dilmiye cikin matsalar tattalin arziki shekaru biyun da suka wuce. Zaben da za a gudanar a ranar 21 ga watan Satumba zai kasance na raba gardama kan sauye-sauyen da suka taimaka wajen tada ko matsalar tattalin arzikin, duk da dai hakan ya jefa miliyoyin al'umma ƙasa a cikin tsanani. Shugaba Ranil Wickremesinghe ya bayyana fitowa a matsayin ɗan takara mai zaman kanshi bayan da hukumar zaɓe ta fitar da jadawalin zaben a ranar Juma'a. Ya ɗare shugabancin ƙasar ne a shekarar 2022 bayan da wata gagarumar zanga-zanga ta izaƙiyar shi, wanda ya gada Gotabaya Rajapaksa ya sauka daga kan shugabancin ƙasar.
Gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, yayin da hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya ke bayyana cewa suna kokarin shawo kan matsalar 'yan bindiga masu satan mutane domin neman kuɗin fansa da suka addabi sassan Najeriya, har yanzu wasu al'ummomi a yankin arewa na ƙasar na ci gaba da fuskantar wannan matsala, lamarin da ke ƙara jefa al'umma cikin yanayi na fargaba. Ga Mustapha Nasiru Batsari dauke da ƙarin bayani.
Mazauna yankin Kagara a jihar Niger sun ce 'yan bindigar sukan shigo ne gaba gaɗi domin su ɗauki wanda suka ga dama, lamarin da ke ƙara jefa su cikin yanayi na tashin hankali. Wani mazaunin garin da ya buƙaci a saka sunan shi ya ce 'yan bindigar sun shigo ƙiri-ƙiri a saman babura su kimanin 80 bayan sun firgita jama'a suka yi awan gaba da wani ɗan uwan shi.
Na mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don wannan abu da ya ɗauke mu watan a cikin Kagara, mun tashi da hargitsi za mu ci ko kuwa tashin hankali wanda ba mu taɓa ganin shi ba. Amma menene ba mu taɓa gani ba? Bandit dai mun gane su iri-kiri, ko bandit da wanda muka gani ba su ma kulle fuskansu ba. Wasu sun zo mana mun gani mun tabbata wannan bandit dukansu sun fi sun kai kusan 80 da wani abu ko wani akan mashin. Daga zuwansu mun ga sun zo sun ɗauki wani ɗan bawan Allah.
A jawabin da ya yi wa al'ummar masarautar ta Kagara, mai martaba sarkin na Kagara Alhaji Muhammadu Attahiru Garba Gunna ya buƙaci jama'a da su kwantar da hankali da kuma dagewa da addu'o'i domin samun sauƙin lamarin.
Da Allah barakatuhu, mai martaba, muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, kuma muna ƙara jinjina ma jama'an wannan masarauta da dagewa da du'o'i da ake yi da mika al'amura da aka yi ga Ubangiji. Ba mu da wani makami da ya rage mana da za mu rike da ya wuce addu'a. Wannan hali da muka tsinci kan mu a ciki, Ubangiji Allah ya kawo mana sauki.
Amin.
Allah kuma ya shige mu na gaba.
Amin.
Waɗanda suke yin wannan abubuwa, Allah ka shirye su idan ma su shiruwa.
Amin.
Idan ba ma su shiruwa ba ne, ko a ina suke, ko wane ne Ubangiji, Allah ka bayyana mana su.
Amin.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana hada hannu da jami'an tsaro domin shawo kan matsalar waɗannan yan bindigar. Kwamishinan kula da harkokin makiyaya a jihar Niger, Alhaji Umar Rebi, wanda ya ziyarci masarautar ta Kagara, ya ce suna buƙatar haɗin kan jama'a domin yaƙi da waɗannan mahara.
Kowa ya zo a round table a zauna a yi magana, matsalan nan da ya shafe ka ya shafe ni, to wani gudunmuwa kowa mu zai bayar. Stakeholders su bada nasu, sarakuna su bada nasu, jami'an tsaro su bada nasu, to insha Allah in aka haɗe shi zai sauƙin magancewa. Kuma mai girma gwamnatin jihar Niger ya bada dama mu ci gaba da irin wannan haɗakan a kowane ƙaramar hukuma.
Yankuna da dama na jihar Niger dai na ci gaba da fama da uƙubar maharan, inda a yankunan ƙananan hukumomin Shiroro da Muya bayanai ke nuna cewa mayakan Boko Haram sun tarwatsa dubban jama'a daga mahallansu tare da hana su yin noma a gonakinsu, yayin da a ɓangaren Kayinji kuma hukumomin tsaron Najeriya ne suka bayyana cewa mayakan ƙungiyar ISWAP sun yi sansani a gefen gandun dajin na Kayinji. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, kada manta an jima kaɗan za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan al'amuran da suka sha muku kai. Yanzu kuma ga shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina zai gabatar.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu bi diddigin wasu zarge-zarge da wani kasurgumi dan ta'adda yayi akan wasu manyan mutane dangane da matsalar ta'addanci a arewa maso yammacin Najeriya, da kuma yadda al'ummar na Alma a yankin karamar kumar malumfashi ke kokawa dangane da yadda yan bindiga suka sako su gaba. Tare da ni Hassan Maina kaina, sai a dakace mu. Wani babban zargi da wani babban katagin dan bindiga daɗi, wato Bello Turji, yayi akan cewar wani babban jami'in gwamnatin tarayyar Najeriya kuma tsohon gwamna a ɗaya daga cikin jihohin arewa maso yammacin ƙasar da yin ɗanyen ganye da 'yan ta'adda da ma ɗorewa ta'addanci gindi. Na tambayi manazarci kan harkokin tsaro Mustapha Sarkin Kaya ko mai zai ce akan wannan zargin?
Wannan zargi na Bello Turji mukan iya cewa in ka dibe shi ta wani gefe, zargi ne wanda kamar gaskiya baya da wani ƙarfi sosai. Domin dalili kuwa shi ne duk mutanen da shi Bello Turji ya kira da cewa manya-manyan 'yan bindiga ne da suke zaune a shi babban birnin jihar Sokoto, wato Sokoto kenan. Da gaske ne waɗannan mutane suna zaune a Sokoto da sunan sulhu sun aje makamansu. To amma abin da ya kamata mu diba meye yake tsakanin shi Bello Turji da su waɗannan mutanen kamar su shi Kabiru Maniya da Bashir Maniya da shi Buhari da yake magana a kansu. Abu na farko da ya kamata mu lura shi ne shi Bello Turji yana zargin waɗannan mutane da ba jami'an tsaro bayanan sirri akan duk wani tafiye-tafiyen shi, wanda ya sa yanzu ya kasa cin nasara na aikin ta'addancin da yake ganin cewa kowane lokaci zai iya samun matsala. To kaga idan ka diba ta wannan bangaren, akan iya cewa maganganun da ya faɗi zaka iya diba su ta gefen yana neman hanyar da zai iya dawowa da waɗannan mutane a cikin daji ga gwamnatin Najeriya kada ta yarda da su, ko kuma in ce gwamnatocin jihohi kada su yarda da su in ya so su zo duk wanda za a yi ma a yi ta ƙari. To in ka diba ta wannan ɓangaren za ka fahimci cewa shi yana ganin cewa gaskiya zaman waɗannan mutane a birane kamar irin Sokoto, kuma a matsayinsu na wanda suke da yare da yawa a daji, ɗan bindiga barazana ce babba a gare shi. Domin idan ka lura a 'yan kwanakin nan duk wata tafiya da Bello Turji zai, to akwai bayanan sirri a kasa da ake samu. Duk motsin da zai yi ana samun bayanan sirri da maɓoyar shi da inda zai tafi ya kai hari. Wani lokaci za ka ga baya cin nasara domin jami'an tsaro sukan yi ƙoƙari su daƙile wannan hari da yake kaiwa. To sannan kuma abu na biyu da za mu iya kuma cewa wannan zargi nashi yana da tangarɗa sosai shi ne kowa ya san a kwanakin baya akwai bayanai na sirri da ke nuna cewa gwamnatin Najeriya ta so ta yi sulhu da waɗannan ƴan bindiga. To sulhun da aka fara kuma sai ba a fara da shi Bello Turji kamar yadda aka fara da shi a baya ba. To kaga shi karan kai ne wannan lamari yakan iya sa gaba ɗaya ga al'amura sun dagule mishi, yayi tunanin cewa ɗan uwan shi dake cikin gari su sun samu damar da za su iya zauna lafiya da mutane. Dole ko ta wannan muna iya kallon wannan rashin neman shi daga farko a fara wannan sulhu da shi a yanzu, shi ma yakan iya zama wata damuwa ta bangaren shi. Zargin da yayi kuma na wanda yake magana cewa yaran waɗannan mutanen su Bashir Maniya da Kabir Maniya a yaran suna daji da makamai, wannan gaskiya ne, suna da yara a daji da makamai. To kuma abu ne wanda kowa ya sani, zaka iya neman shiri da mutane, wasu daga cikin yaran ka za su iya botsare maka su koma su yi tungata su nasu na kansu, amma kuma zai iya yiwuwa suna sauraron magana su ta wani bangare.
Tuni wannan batu yake ta jan hankalin masana da ƙwararru a fannin tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu.
Wato ko da gaske ne ko kuma ba da gaske bane, ya nuna yadda siyasa ta yi katutu a cikin harkar tsaro, ma'ana sai bango ya tsage ƙarangare yake samu daman shiga. Idan babu siyasa a cikin harkar tsaro, babu yadda za a yi dan bindiga haka ya hito ya irin wannan tuhumar, kuma a kwana lafiya, ma'ana ba da wani mataki ba akan sa ko akan shi wanda yake tuhumar akan sa. To a takaice dai akwai siyasa a cikin harkar tsaro, haddai misali a jihar Zamfara, wannan kuma ba zai haifar ma jihar Zamfara da mai ido ba.
Shi ma Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja yace in an yi tabarawo yana da kyau a yi ta mabisawo.
Babu shakka wannan zargi da Bello Turji yayi wato kasurgumin dan ta'addan nan kuma yin garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa yayi, yana da tasiri kwarai da gaske a siyasance. Duk da yake za a iya kallon sa akan cewa farfaganda ne ko kage ne ko masharri ne, to amma idan aka yi la'akari gwamnonin jihohin musamman katsina da Zamfara a 'yan shekarun nan sun yi ta amfani da manufofin nan na yin sulhu da 'yan ta'adda. A lokacin da dama sun yi ta kiran su a zauna a yi sulhu, amma kuma daga baya abubuwan su babe. Waɗansu tun farko suna ganin cewa irin wannan sulhu ma kwata-kwata bai da amfani, mutumin da yake kashe mutane ya sace matan aure ya karɓi kuɗi ya yi ta'addanci ba wanda za a zauna a yi sulhu da shi bane, ba shi da amana, ba shi da alkawari, ba shi da mutunci. Saboda haka sauraronsa tun farko masu kuskure ne. To idan aka bi wannan sai a ga cewa waɗanda yake zargi akan cewa sun yi kaza sun yi kaza din su ne suka jawo kansu. Waɗansu kuma suna ganin cewa waɗannan gwamnoni har ila yau har da shi wanda aka yi zargin sun yi ta jawo waɗannan mutane a jika maimakon a yi amfani da ƙarfi a murƙushe su. Yanzu kuma an gan su a rana sun ɓaɓe suna cewa ya jawo wane da wane da wane amma bai jawo ni a baya. To saboda haka ni abin da nake ganin ya faru tun farko ma kuskuren da aka yi tsammanin cewa wai sulhu ita ce maslaha da mutanen da ba su da alƙawari kamar yadda na faɗa, ba su da amana, ba su da mutunci, ba su da tunanin gaba, ba su da tsoron Allah.
Dr. Abubakar Kari. Yanzu kuma sai jihar Katsina, inda al'ummar yankin na Alma da ke yankin karamar hukumar manumfashi a jihar ta Katsina suke kokawa akan matsalar tsaro da take addabar su a har kullum. Wannan wani ɗan asalin yankin ne da muka sake sunansa saboda batu irin na tsaron ke kokawa dangane da halin da suke ciki.
Akwai yaba, akwai karfi, sai na Alma. Yaba da karfi wannan abun na faruwa kullun ne tsawon wata biyu babu ranar banza, kullun ne sai mutanen nan mutane su hito su kashe mutane su kona wanda suke so su kona su tafi da dabbobi. To yanzu ma ya kasance gaba ɗaya an ida ta take mutane. Abun da ya rage mana shine noma. To sai gashi ranar 21 ga watan nan muna tsakar ayyuka a gona, kawai sai ga mutanen nan sun duro mana ba tsammani, suka fara harbi kan mai uwa da wabi. Allah cikin ikon shi mun dai sha da kyar sun kashe mana mutane guda uku, sun kuma tafi da wani ana ce mashi Alhaji Isiya Dage, sun ɗebi shanu da raƙuma. Amma cikin ikon Ubangiji jami'an tsaro da 'yan kungiyar sintiri na yankinmu sun yi kokarin ansa waɗannan mutane, sun yi kokarin ansa waɗannan dabbobi, ba su samu damar tahiya da su ba, amma dai Alhaji Isiya Dage sun tafi da shi. Tun daga wannan rana zuwa yanzu mutanen nan ba su fasa hitowa ba. Ina roƙon gwamnatin jihar Katsina da su taimaka ma wannan shiya ta na Alma.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ta daidaita mana sauti Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Madalla gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layukanmu na waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da ke cin hutu a ƙwarya kasancewar yau Juma'a. Yau ba ma tara wato ba ma tafi da maudu'i. Wade ne a kan layi? Mun sami kira daga jihar Nasarawa.
Bashir Sela ne daga nan lafiyan bare-bare.
To muna jin ka malam Bashir.
Alhamdulillah, ra'ayina a yau shine akan maganin zanga-zanga da wanda suke kokarin shiryawa a Najeriya. To tabbas a Najeriya na cikin wani hali. To amma ni ina ganin zanga-zanga ba shine mafita ba. Saboda halin da ake ciki a can, an sake shiga wani zanga-zanga, kuma Najeriya ba mai zanga-zanga na lumana ba. Akwai bata gari wani yana ya yi kwana bai ci abinci ba. To kana tunanin me idan ya fita zanga-zanga ko mina ya faruwa? Saboda haka matasa da Allah a yi hakuri, shi shugaban kasa ya duba halin da ake ciki. Saboda na cikin wani mawuyacin hali, a duba, a yi hakuri, a ci gaba da addu'a. Shi ne na ganin mafita. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare-bare.
Malam, mun gode Malam Bashir. Bari mu je jihar Kebbi. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, sunana dan Asabe mai fata daga Yauri daga nan jihar Kebbi.
To muna jin ka Malam Asabe.
To gaskiya zanga-zanga ya zama wajibi ga wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu, duba da yadda abubuwa suka lalace. Babu tsaro, ga talauci, babu kuɗi ga hannun mutane. Dai muke ji cewa a gwamnatin Tinubu tarihi account na ɗan siyahu su 63,000, wanda wannan abu ya samo asali ne saboda matsi na talauci da matasa suka samu kansu a ciki, wanda a tarihin Najeriya ba a taɓa samun irin wannan alƙaluma ba. Amma saboda rashin iya shugabanci da wannan gwamnatin, abubuwa sun su kurkuce. Ba tsaro, ga yunwa, babu kuɗi, komai ya lalace, komai ya ƙara tsada. Ana cin abinci su uku a wuni, an huwayi gari yanzu. 'Yan Najeriya ba su iya cin abinci su uku a wuni, wasu suna wuni da yunwa saboda.
To mun gode Malam Asaba, bari mu je jihar Sokoto, makociya ga jihar ta Kebbi. Wane ne akan layi?
Kuna magana da Kabiru Abubakar, bulan yaki shagarar local government Sokoto state tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Kabiru.
To ni dai gaskiya ra'ayina a yau ya ga munganta daga ainihin to a gabaninmu, kama daga 'yan majalisu, gwamnoni, har sanatoci sun san irin halin da talakan Najeriya ya ciki. Yi wa Allah da Annabi su bibi halin da talakawa suke ciki. Matsanancin halin yunwa, wanda talauci wallahi ya yi mana katutu. Masu fama da talaucin ga sun yi masu arziki yawa. Saboda haka yau shi ne za a samu kwanciyar hankali. Ni ina goyon bayan a zamana kan a yi sulhu tsakanin matasan da za su yi zanga-zanga idan har sun yi da haka nan. Amma fa a bibi halin da suke ciki, rashin aikin ya yi yawa. Talauci ya yi yawa, yunwa ta yi yawa. Abubuwan da kaka gani ta yi tarihin ce wallahi sun yi karhinka. Ya kamata a zamana da matasan ga a gaskiya nina na mahita, an san mahita na ɗaya dai an rufe boda, an ci subsidy babu.
Malam Kabiru, mun gode kwarai. Akwai mutane da yawa a kan layi, muna godiya kwarai da gaske. Bari mu tsallaka can arewa maso gabashin Najeriya, jihar Taraba. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ana magana da Abdullahi Yusuf ne da karamar Kumar Gasol, mutum biyu.
To muna jin ka Malam Abdullahi.
To ra'ayina dai akan zanga-zanga da za
a yi, a yi a takaice, akwai mutane da yawa a kan layi.
To tun da na ji addinai biyun nan, Christianity da Musulunci, sun ce ba kyau kar mu fita. To ina kira da matasa da Allah ya haƙuri, a yi ta addu'a kawai, Allah ka sauki.
To mun gode Malam Abdullahi daga jihar Taraba. Bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar. Wani ne a kan layi? Na Nijar, kana tare da mu?
Tawalele, birnin adar jamhuriyar Nijar.
Ni
ra'ayina da zan bada, wadda sallah da an kai ƙasarmu ta Nijar cikon shekara guda da riƙon sojoji a ƙarƙashin Inuwar Tennessee Abraham Chani, sai mu ce Ubangiji Allah ya saka da alheri. Kuma al'umma ƙasar Nijar, da Allah su kama ma sojojin nan da suka ceto ƙasarmu daga cikin halin kakannuka. Kuma saboda ta targayyar ƙwarai, Chani ya kama, kuma mu muna mai fatan alheri. Alƙawlan da aka gaba garin Ubangiji Allah ya sa shi samu damar cika su, kuma Allah ya sa shi ga malaya. Mu muna shin shi na mai 100%. Mu da Amurka na gode, kuma Allah ya saka muku da alheri. Daga mai sauraron ku, Afirka sunan nake ungwar wadata ta wani da birnin Adar.
Mu ne da godiya Malam Abdu, bari mu koma Najeriya jihar Kebbi. Wani ne kan layi? Na Kebbi, kana tare da mu? To ga dukkan alamu ina ga Kebbin layin shi ya katse.
Allah.
Wani ne akan layi?
Injiniya Alawal.
To injiniya, muna jin ka. Alhamdulillah. Daga ina? Alhamdulillah. Daga ina kake kira?
Daga jihar Niger.
To muna jin ka. To muna jin ka.
Alhamdulillah. Wato ra'ayina a nan, dangane da ƙarin albashin ma'aikatan gwamnati da suke yi. Domin idan za a tuna bayan da aka hito, za ka iske ma'aikaci mai karɓan albashi misali 70,000. Sai ka iske a lokacin nan sai iya sayan bukuwan masara ko dawa kusan 10. To a halin yanzu nan kuɗin nan ɗinnan suna nan yadda kuma ba su iya sayan ko da buhu guda ne ma a halin yanzu. Saboda haka na shi ne nake ƙara ma gwamnati ƙarfi da cewa a taimaka a ƙara ma'aikata albashi domin tafiyar da rayuwarsu a huta lafiya.
Mun gode injiniya daga jihar Niger. Lambar da za a kira ita ce 2-0-2-9-8-6-5-0. Wane ne akan layi? Da wa muke magana a kan layi? Hello, yau muna jin ka.
Ina magana ne akan yan zanga-zanga ba.
Daga ina ne kake kira, mai sunanka kuma?
Daga
bu. Hello?
Yawa, kuna ji na?
Yau, muna jin ka. Ci gaba.
Sunana Nuhu Harune daga jihar Bauchi.
Muna jin ka, Malam Nuhu. Kaman layin Nuhu daga jihar Bauchi na da tangarda, bari mu tsallaka jihar Kaduna. Wari ne akan layi a Kaduna?
Salamu alaikum Rabi, ne nan jihar Kaduna ne dokar da
yi. Amin wa alaikum salam Malam Rabi, menene ra'ayinka? Dan gurguje saboda akwai mutane da yawa akan layi.
Ra'ayina dai gaskiyar magana, gwamnatin ne ya kamata duk abin da ta faɗa su rika aiwatarwa.
Hello, Malam. Malam, kanu kana tare da mu?
Ina tare da
Malam Rabiu.
Ina tare da
ku. Ci gaba.
To, ni dai na kira ga wannan gwamnati ne, abin da suka faɗa, suna aiwatarwa, suna faɗa ba ta cikawa. Wannan albashi da suke za su ba, in ka tsoro ba za su cika ma wannan masu albashi ne, ba za su samu ba.
To, madalla, mun gode, bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar. Wane ne akan layi a Nijar?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi.
Kuna tare da Umma Mala Ali, shugaban kula murya Arewa Dogon Luci a cikin jahorin Nijar.
To, muna jin ka.
Ina son bayar ra'ayina fita ga wannan juyin mulkin soja sun kai a cikin Nijar. Lalle an yi juyin mulki, amma ci gaba ba a same shi wajen talakawa ba. Nijar ta an kama yana baya, sabili talaka na cikin tsadar rayuwa. Wannan cikin mu guda da kore sojawan kwanan ce sun kai, amma Nijar kai.
To, muna godiya kwarai, an ɗaga mana hannu, lokaci ya yi halinsa. Da fatan waɗanda suka kira yau za su sake kira a ranar Litinin idan Allah ya kai mu, da ma waɗanda ba su sami mu ba, muna fatan za su kira a ranar Litinin ɗin.
Labaran a takaice, manyan sanannun 'yan Democrat biyu na Amurka, tsohon shugaba Barack Obama da mai ɗakin shi Michelle Obama, sun bayyana goyon bayansu ga Kamala Harris a ɗamarar da ta ɗaura na shiga fadar White House. Sanar da lamun cewa a ranar Juma'a nan, cikin wani faifan bidiyo ya nuna Harris ɗin tana amsa wayar tsohon shugaban ƙasar da matarsa. A yau Juma'a ake sa ran Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zai ziyarci tsohon shugaban Amurka Donald Trump a wurin shakatawarsa da ke Florida. Ziyarar da ake sa ran ta sanya yayar tsamar da ke tsakanin shugabannin da suka kulle alaƙar ƙud da ƙud a zamanin Trump ɗin yana fadar White House. Wata wuta da aka cinna ta damar lissafin sha'anin sufurin jirgin ƙasa mai tsananin gudu a ƙasar Faransa ga dubban fasinjoji a ranar Juma'a nan bayan abinda jami'ai suka kira kafar angulu da aka shirya sa'o'i kafin bude wasannin Olympics a Paris. An kaddamar da har-haren na ranar Juma'a ne a daidai lokacin da babban birnin kasar ta Faransa ke shakare da matakan tsaro gabanin bikin bude wasanni da 'yan kallo su 300,000 da ma manyan baki da ke ake sa ran za su halarta.
To dangane da batun gasar ta Olympics da yake aka bude gasar, za a iya zuwa shafinmu na Facebook domin kallon hotuna kan yadda aka yi bikin bude wannan gasa. Yanzu a madadin ita Hawa Sharif da ta cewa ni gabatarwa da kuma Julie Latest Gresham da ta hada mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mutara gobe da safe idan Allah ya kai mu, inda za ku ji wata sabuwar tawagar abokan aikinmu za su zo muku da wani sabon shirin. Assalamu alaikum.